da 41 hijriya kuma yau watan mai ne watan mai kenan watan har yana da fara 18 2020 wannan shine darasin mu na 24 a wannan wata mai albarka shine darasin mu na 10 cikin suratul Saffat yau za mu tashi aya ta 33 wannan da dukkan da nan da
33
da 33 بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون
ya ci gaba da kawo mana istoshi a cikin wannan tura mai albarka da bin kansuwa da alimta mujibu ya kawo mana kisar annabi ibrahim wa inna min shi'atihi la ibrahim sai ya kawo mana kisar annabi isma'il rabbi hab li min as-salihin fa basharnahu bi ghulamin halim ya kawo mana kisa annabi Ishaq shine na hudu wa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala Ishaq wa min dhurriyyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin ya kuma Allah ya kawo mana kisa annabi annabi Ilyas wa inna Ilyas la min al-mursalin wa inna Ilyas la min al-mursalin ya qala li qaumihi ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم suratul ankabut yake bada labari kullu ma fil ardi fadhu kayfa kayfa bada al khalq thumma allah yunshi'u an nasha'a al akhirah inna allah ala kulli shay'in qadir yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun wa ma antum bi mu'jizin fil ardi wa la fis sama'i wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ما لكم إيمان لأن الإبراهيم to kamar yadda muka faɗa ɗan ɗan'uwan sa ne kuma baban annabi Luka ya mutu tun da wuri tun kafin kissar yunkurin gona annabi Ibrahim don haka Luka ya taso maraya sai ya taso a gidan Azam shi ne suke cewa sunanka ta amma dai sunan da Qur'ani ya gaya mana shi ne Azam kuma mun yarda cewa Azam ne Ubangiji ya ce wa Ibrahim
لأبيه آزر لأن ربك آزر شيني بابا النبي إبراهيم تو النبي لوط عليه السلام يا تاسو أهن آزر كما دقى بايا سي النبي لوط عليه السلام يدعو هن النبي إبراهيم سي لما النبي إبراهيم نيريني النبي لوط عليه السلام wannan sai yasa annabi da yake imani da Annabi Ibrahim to lokacin da Annabi Ibrahim ya tashi zai fita daga garin Babil azu Babil iraki kenan sai suka fita tare da hadda Annabi Lut da shi da Lutu da kuma Sara matarsa alaihi salam to lokacin da suka fita da Annabi Ibrahim sai za su tafi a Sham Khalil kenan Baitul Maqdis to sai a hanya sai suka gifta ta wani gari da ake kira Saddu shi kuma garin Saddu yana nan a tsakanin Jordan da Filistin a yanzu kenan tsakanin Jordan da Filistin wanda kusa da inda ake kira Dead Sea shine al-Bahr al-Mayyit to anan ne sai Annabi Ibrahim ya bar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Annabi Lut sai ya zama annabi sai Annabi Ibrahim alayhi salatu sai ya bar shi a wannan gari Saddu domin ya kira mutanen garin zuwa gare shi to sai da to mutanen garin an yi su wa'insu mutane ne jami'ai matuƙar jaɗirki na ɗaya suna shirka irin yadda mutanen Annabi Ibrahim suke shirka na biyu suna yin wata ɗabi'ar da tun da ake ba a taɓa samun masu yin irin ta ba namiji yana zan kiwo namiji na uku suna yin fashi da mutane muddin bako ya zo wucewa ta inda suke za shi garin Allah mai albarka to za su tare shi su kwace masa duk abin da yake tattare da shi na hudu kuma wato suna yin ayyuka na alfasha a fili ba sa boye Allah ta wani mutala ya ce wa lokacin da ya fara yi
ولوطًا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين
وكنت على الزوان وسألك سوى kuna yake cewa da kuma annabi Lut ka ambata musu annabi Lut lokacin da yake da mutanen sa me yasa kuke zai kiwa alfasha wacce ba ta taba samun wani daga cikin talibai da ya taba yin wannan alfasha ba wannan alfasha shine namiji zai kiwa namiji domin neman biyan bukata ta sha'awa ba a taba samun a cikin al'umma wanda suke aikata wannan aiki ba kafin mutanen annabi Lut amma daga baya kuma an samu an ci gaba da aikata da tauna mai nuna alfashi wacce ita
aka tsagi sunan alfashar daga asalin sunan annabi Lut alaihi salam duk da cewa wasu malaman suna ganin cewa yana cikin tajawuzat al-fuqaha wato malaman fiqhu ne suka wato suke dan sassautawa wajen ambaton kalmar domin tantance hukuncinta da hukuncin ragowar laifuffuka waɗanda suke da haddi in ba haka ba ba a taɓa ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa ya ambace ta da wannan sunan ba manzala sallallahu alaihi wasallama baya kiranta da suna liwat sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata amalu qaumi lut ko fi'ilu qaumi lut saboda asalin kalmar lut kyakkyawar kalma ce wadda ta dace da sunan wannan annabi wanda kalmar asalinta an samo ta ne daga laba ya lutu ma'anar laba shine idan mutum ya gyara tafkinsa da ruwa yake zirarewa ta mazirarin ruwa kamar inda mutum yake bar ruwa to wani lokacin kaga ai kwatar ko kuma ramin da ruwan yake tahowa akan samu ya kofa ta bude sai ruwan ya dinga baudewa to wannan aikin gyarawan shine al-lutu al-lautu sai a ce laqa ya lutu lautan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa farkon mutanen da al-qiyama za ta tsaya akan su mutum ne ya lutu haudahu yana cikin gyara tafkinsa kafin ya gama gyarawan ya zo ya yi ban ruwan al-qiyama za ta tashi bai ma yi ban ruwan ba bakatatan za ta zo to dan haka kyakkyawar kalma ce ba mummunar kalma ba dan haka shi yasa malamai kamar da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama ya bayyana cewa baya halatta da gangan mutum ya faɗi wannan ɗabi'ar da sunan al-liwat ko al-lutiyya ya zo a cikin maganganu na manya-manyan malamai kamar yadda Layth ya faɗa wannan Ibn Manzur ya rawaito ya nakalto a wajensa a cikin lisanul arab cewa lutu kana nabiyyan ba'athahu Allahu ila qaumi fakadhabu wa ahdathu ma ahdathu fashtaqqa an-nasu min ismihi fi'lan liman fa'ala fi'la qaumihi annabi lutu annabi ne lutu annabi ne daga cikin annabawan Allah Allah ya aiko shi zuwa ga mutanansa sai suka ƙarya tashi har ma sai suka farar da wani aiki wanda wannan aikin daga nan mutane suka tsago sunan daga sunan annabin suka tsago sunan aikin to Allah subhanahu wataala ya bamu labari kamar yadda Al-Ramma Muhammad Sani ya karanta mana ga abin da ya faru tsakanin sa da mutanen sa to haka zalika kuma Allah subhanahu wataala ya bamu labari a wurare daban-daban da ya ambaci annabi Lut cewa wa'annan mutane nasa annabi Lut ya ja hankalinsu ya ja kunnansu amma kuma ba su ji abin da annabi Lut yake jan kunnansu a kai ba yayi musu nasiha ya nemi su kaurace wannan mummunan aikin amma ba su kaurace ba sannan bayan nan sai Allah subhanahu wataala ya fushi da su sai ya turo mala'iku domin su halakar da garin yanzu garin babu shi a tarihi la'alla yana cikin Dead Sea kamar yadda wato ghawasat irin jiragen ruwan nan masu nutso a cikin ruwa masu bincike akan geology suka yi scanning din wani yanayi a ƙarƙashin ruwa din a can kudancin tekun Dead Sea da ake cewa al-Bahrul Mayyit suka gano akwai alamar baraguzai da burbushi da ke nuna cewa al'umma ta taɓa rayuwa a wurin haka zalika jirage na sama masu ɗaukar hotuna da sauransu su ma sun iktishafi sun gano cewa akwai wasu ragowar asar da suke nuna cewa an taɓa rayuwa a nan wannan a ƙarshe-ƙarshe kenan aka yi wannan iktishafin aka gano wannan amma mu kuma tuntuni dama Al-Qur'ani ya gaya mana illa dai kawai bai gaya mana sunan garin ƙarara ba amma idan ka koma cikin littattafan ahlul kitabi zaka ga ana faɗa maka sunan garin Saddum da kuma Amora da turanci suna cewa Sodom and Gomorrah Sodom and Gomorrah to su wayannan mutanen aikin da suke kira wannan aiki kuma shi ake kira ash-shuzuzul jinsi fandarewa ta jinsi ita ko fandarewa ta jinsi shine mutum ya samu lalacewar kafar kai sako dangane da abin da ya shafi sha'awa sai ta kai masa sako na bogi ta hanyar fadakar da garizarsa da Allah ya halitta ta sha'awa yayin da yaga abin da a ka'idar tsari na halittar dan adam in yaga abun baya yin sha'awa tunda ai dan adam yana ganin komai ko amma idan nan da ka gani shine wakilin zuciya akan abin da ya shafi duk wani abu da ake gani ita kuma zuciya tare da kwakwalwa suke haduwa su bada aiki na fassarawa kwakwalwa sai ta fadakar ko zuciya sai ta fadakar da gabar da abin ya shafa ko ba haka ba misali yanzu mutum yana tsaye kawai sai ya hango kura afani Allahu wa iyyakum da ya ganta kwakwalwarsa za ta fassara wa zuciyarsa cewa kura ce zuciyarsa kuma za ta ba wa kafarsa da tunaninsa umarnin cewa ka gudu saboda za ta iya cutar da kai sai ya gudu wanda duk ya ga kura kuma ba shi da maganin kama kura kuma ya tsaya to yana da matsala a wajen gabobin kai sako ko ba haka bane da ka gano mota kwakwalwarka za ta gaya maka cewa wannan gudun da take yi ba zai ishe ka kafin ka tsallaka a hankali motar za ta iya zuwa ta kade ka take sai a samu umarni tunda dama duk dan adam yana da wannan irritability din sai a fadakar da gabarka da za ta gudu sai ta gudu amma mahaukaci da ya samu matsala shi ga motar tana shimfida gudu ma yana yin inda take to haka zalika mutumin da kwakwalwarsa ta samu matsala ko yake da rashin lafiya ko ya ga abin sha'awa din da ake jin sha'awa ko an fadakar da garizarsa ba zai sha'awarsa ba za ta tashi ba kaga wannan yana da matsala ta mutuwar gabar sha'awa to kamar yadda da a ce ruwan lagire to zai shiga cikin tankin mai ko kuma mai na inji zai shiga cikin lagire to mota za ta tafi daidai ko mota lafiyar ta kalau kaga ba lafiyar ta kalau ba da zarar an ga mutum zai ci abinci sai dai ya abu da abincin ta hanci akwai lafiya kenan kaga babu lafiya an samu disorder to haka zalika da mutum zai kalli bishiya ya ji sha'awa to an samu matsala ta kafar kai sakon satin da a ka'idar yadda aka gina dan adam ya ga bishiya baya jin sha'awa to akwai abubuwan da ba zai yi dan adam ya yi sha'awar su ba to duk sanda dan adam ya yi sha'awar abin da ba a halicce shi ya yi sha'awar sa ba to ya samu fandarewa ta jinsi kamar misali yanzu dan namiji ya ga ɗan mitsi tsiyayyar yarinya ɗan kankanuwa ai kamar ya ga dutse ne ko ba haka bane to duk wanda garizarsa take amsa kallon tsaraicin kankanuwar yarinya ya fitina da ita to ya samu matsala wannan su ake su ma ana kiransu shuzaz ko shazin su ne manyan mutane masu sha'awar kananan yara mata haka zalika ita ma mace akan iya samun wacce fitarta take fandarewa babban mace ce amma kuma ya zama tana da garizarta tana motsa lokacin da ta ga karamin yaro sannan a bisa ɗabi'a ta rayuwar ɗan adam jinsi baya sha'awar jinsinsa saraka namiji ko da zai ga tsaraicin ɗan uwansa namiji in larura ce zai iya kawo da kai misali kamar larura ta aiki kamar shine likita zai yi operation ko larura ta a rashin lafiya shine yake jinyar mara lafiyan kuma abu ya kai ga dole sai an yi masa wata hidima da dole sai an tafi inda tsaraicinsa yake to wannan ko ba maharaminsa bane in bukata ta sa dole sai an yi ko a wajen yaki wani dalilin ya sa an dauke shi ko misali wani wata larura ta sa ya fadi yana farfadiya ba kaya a jikinsa ko kuma wato hatta ba ko da iya shege ne irin an je wurin shakatawa namiji kawai ya farki ido ya ga duk maza ne a wurin kawai ya cire kayansa ya shiga ruwa yana wanka ko yana shakatawa ai dan namiji ya gan shi sai dai ma ya ga abin wani irin bambara kai ba can gani zuciyarsa sai dai ta kai masa sakon kazanta da kuma rashin kyawun abin amma Allah ya halicce namiji ya sha'awar mace shi kuma namiji ko bisa ga tsautsayi ne idan wani abu ya gifta na ganin mace ko wani tsaraici na mace to wani lokacin ko da bai kamata ba to sai ya ji a ransa wani abu shi yasa misali shari'a take daukan matakai masu tsauri hatta a wajen magani ba a yadda namiji ya halwa da mace ba daga shi sai ita kuma ya ce zai duba wani abin da zai iya fitinuwa da shi wanda yanzu kun ga ana yin tasahulanci a kai misali yanzu kawai mace ce za ta ji ta ce to ita tana fama da ciwon mara da komai da komai sai likita to da ma likita yana da wannan ka'idar ko yana da wannan lasisin na cewa akwai privacy in zai duba ka sai an ma rufe kofa ta bi sai an sa mu kulli ma daga kai sai consultant to wannan baya halatta consultant ya kadaice da mace sai kuma sannan akwai abun gadon kwanciya a wurin to sai likita ya ce da mace to kwanta cire rigarki ko za a yi scanning wannan da likita yana da lafiya in ya tasirantu ba za a ce yayi wani bakon abu ba dama al'asul shine ya tasirantun shi yasa an za a yi mata ka scanning ba wata doka ta likita da tace ba a gaban ka za a yi scanning ba ka tsaya a yi scanning a gaban ka in ba haka ba kuma a batta ka je inda za a baka dama kuma idan aka hana ka an yi depriving dinka daga right dinka mata ka property ka ce haƙƙin ka ce kuma haƙƙin ka dole akwai abin da a ce misali do kamar operation likitoci suna da haƙƙin da za su iya hana miji ya shiga aiwa matarsa operation saboda la'alla zai iya tasirantuwa da yanayin hankalinsa ya tashi ko ma ta kila ce zai kai hannu ya hana ai wani abu to amma kuma ka yi operation ai mutum ɗaya baya shiga team ne to kuma team yakan hana wata barna ta faru an fahimta to haka mata ma a ɗabi'a ba ta sha'awar ƴan uwarta mace to dirin da wani namiji ya sha'awar namiji to ya shiga cikin fandarewa ta jinsi haka zalika dan adam baya sha'awar dabba ko da zai ga dabbobi suna yin aikin su na ɗabi'a na barbara ko wani abu mai kama da haka ai mutum sai dai ya gani kawai watakila a babi na kunya irin ta dan adam yayi kokarin ko dai ya killace kansa ya kewaye ta yanda ba sai ya shiga rayuwarsa ba in shi yazo inda suke an kuma su suka zo inda yake tunda dabbobi ne ba sa jin kunya sai ya kore su domin su je can wani wajen inda ba jama'a amma ba wai dan yana tsoron kar a gansu hankalin mutane ya tashi ba saboda asali dan adam baya sha'awar dabba to akwai mutanen da su kuma suna haikewa dabbobi wannan su ma shazin ne akwai wato a ɗabi'ar dan adam da Allah ya halicce shi jinsin da misali jinsin namiji baya sha'awar jinsin macen da suka hada jini baya sha'awar haka mutum baya sha'awar babarsa uwa bata sha'awar danta haka zalika uba baya sha'awar yarsa wa da kani wa da kanwa ko ya da kani duk ba sa sha'awar juna don haka shi yasa shari'a bata takure ta ce sai ya ta kange kanta ga buran kaninta ko kuma kanwa ta kange kanta ga buranyarta ba wanta ba ya ta tabu ya ba a'a Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna ba mutum ta ai muharraman ta ne dan sa to yana da matsala ta gabar kai sako duk da cewa anan karfin rashin sha'awar bai kai na can baya ba kamar a ba ibu ulat aka amincewa fitina in ba haka ba in aka samu uba dan shekara 80 yana da ɗansa dan shekara 50 yaje ya auro wata ƴar shekara 18 shi uba lallama da can budurwar ɗanci sai ka ta gidan to anan idan yana da shakkar cewa wani abu zai iya faruwa zai iya cewa da dan to kai in ka zo ka dinga cewayawa kar ka shiga ta wannan kofar saboda akwai iyali na a wurin ka tafi wurin uwarka wannan in an ji tsoron fitina kenan tunda anan wani abu zai iya shiga kuma shi in ya shiga din ba kowanne ne za a iya kiransa da suna shezuzi ba an fahimci shezuzi ko haka zalika a gariza ta ɗabi'a ta dan adam ba ɗabi'a ta dabba ba idan ya zanto akwai ƙari akan abokin tarawarsa to baya iya yin sha'awa an fahimta to don haka zaka ga a shari'ance da wuya ka samu wani nassi da ya hana miji ya tara da matansa hudu a waje daya ko akwai da wahala ka samu saboda asali ma ɗabi'ar dan adam ta aba zalik Abdullahi dan Umar ya ce shi in zai biya bukatarsa da iyalansa ko motsin bera ya ji sai ya tabbatar da cewa ba biyar nan a wajen saboda zai iya shiga cikin zarafin mutum ya hana masa ma samun jin dadi da biyan bukata. To din namijin da zai iya jin dadi ya biya bukatarsa akwai sama da mata daya a wurin ko da sama da mata daya a lokaci daya to ya samu fandarewa ta gariza. Shizuz shi ma ana kiransa da suna Shizuz ya zama shazi. Haka ita ma mace da za ta iya tarawa da sama da namiji daya to shi ma wannan shizuzi ne. Kamar namiji ya haikiwa mace ta duba ya sifantu da irin wa'annan abubuwan to ya saba wa Allah subhanahu wata'ala. A cikin su akwai wanda aka haka wato shari'a ta tanadi haddi karara akai kamar aikin mutanen annabi Lut. Wannan akwai nassi karara akan haddi akwai kuma rago ko akwai ta'ziri. To wa'annan nau'o'i na shizuz din wannan aikin mutanen annabi Lut namiji zai ce wa namiji shine kadai shi wannan sai daga baya aka same shi. Wasu suna danganta shi da wato shekara ta 570 da kaza kafin haihuwar annabi Isa da aka samu wata mace da ta samu matsala tsakaninta da mijinta wajen biya masa bukata da akan biya masa bukata ta aure wanda wannan ya janyo har yayi sanadiyar rabuwarsu. To sai ta ji kunyar ganin cewa ya za a yi ta sake auren wani mijin kuma ta sake samun wannan matsala. To dan haka kawai sai ta fara laluban hanyar da za ta bi ta dinga biyan bukatar ta har sai ta samu sai take bin ƴan mata budare ko budurwai jinsin ta kenan. To kuma sai ta fuskanci ashe za ta ma iya biyan bukatar sai ta samu matsala intika tunda ta kasa ta can sai kuma take ganin bukatar ta tana biya. To ta zauna a wani gari ne da ake kiransa Lesbon, sunan garin Lesbon kenan, a can wani gari ne a kasar Greek, a kasar Girkawa, kasar Yunan kenan. To mawaƙiya ce kuma tana da fasaha ta magana. To sai ta bude aji na koyar da fanni na art da kuma fannin jamaliyat. To a irin waƙoƙin ta na suranta kyawawan abubuwa da sauran sai take nakalto irin wannan abin da take ji lokacin da take mumarasar jinsi da mata. To sai aka danganta abin a turance zaka ga da Portuguese da Italian ko ya ake cewa yaren Italy ya kuke cewa yaren Italy Italian ko me to yaren Italy da yaren Faransa da yaren Germany da yaren Ingilishi sai ake danganta kawai sai bambanci ne yanayin yadda ake furta shin da yaren Hispania sihab sai lokacin wata bokanya da ake kiranta Zarqa wacce lokacin da matar An-Nu'man ibn al-Munzir bayan mutuwarsa sai ta yi tabattuli. Abinda ake kira tabattuli shine ta yanke ta bar mutane. To kuma sai zanto ita wannan bokanya tana shiga wurinta ita rama ba ta da miji ita ba kuma tana ganin cewa girmanta da matsayinta yafi karfin ta sake auren wani. To wannan cakuduwar da suke yi sai ba yi zuwa ga mumarasa irin wannan jinsin sai zanto Allah salaha ko lokacin sa bai ma baka taba ji ba duniya al-daular Abbasiyya ana gasa ta kudi da kasaita. To idan mace ta zama amira, amiriya irin tana da alaka da sarauta, to tafi karfin wani namiji ma ya kusance ta. Ko kuma idan tana so ta yi gasa da wata amiriyar, to idan waccan amiriyar za ta iya daukar namiji ta yi masa kyauta, ita kuma sai ta dau mace, sai ta allaka soyayyarta da wannan macen. In ta allaka soyayyarta da wannan macen a hankali a hankali, kuma sai har abin da zai iya shiga tsakanin namiji da mace ya shiga tsakanin ta da afani Allah wa iyyakum a cikin Larabawa. To amma dai da haka fuqaha na musulunci sun tanadan masa hukunce hukunce da hukunci. Al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an da'i wad-dawa. Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an da'i wad-dawa, ko kuma sunan da yafi shahara Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an da'i shafi. Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an da'i shafi, littafin da aka fi sani da Ad-Da'u wad-dawa. Ad-Da'u wad-dawa na Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama, wanda aka yi masa tambaya a farkon littafin cewa ala gafarta malam ma za ta kulu fi rajulin ubtuliya bi baliya, me za ka ce game da mutumin da aka jarrabe shi da wata jarrabawa kuma ya san cewa wannan jarrabawar idan ya zarce a to za ta bata masa duniyarsa, kuma za ta bata masa lahirarsa, kuma ya yi iya bakin kokarinsa ya cire wannan jarrabawar daga ransa amma ya kasa. Kaza da kaza da kaza, aftuna ma'ajurin, dan Allah ku taimaka ku ba mu amsa, Allah ya ba ku lada. To fa kawai shine ya karkace ya rubuta wannan littafin. Allah ya ji kan Ibn al-Qayyim. To a ciki ya kawo nau'o'i na sabo. To a cikin nau'o'in da ya kawo akwai wannan aiki da ake kiransa aikin mutanen Annabi Lut. Kamar yadda na ga muku, ba a cewa ba a so a ce liwa, amma na gani hatta a cikin maganganun su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah din daga cikin maganganun ma al-fuqaha'ul qudama, yawanci in za su bada unwani suna cewa haddi na luwati, amma dai abin da yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ji yana faɗa. Al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya kawo mana wato hukuncin shi wannan aiki. Yake cewa walamma kana mafsadatul liwat min a'damil mafasid, tunda dai shi aiki na kadan daga cikin matsalolin namiji ya zake wa namiji, kanat uqubatu fi dunya wal akhirah min a'damil uqubat, dan haka hukuncin wanda yake aika za a raba shi da rayuwarsa ne. Kuma in aka je lahira daga mushrikai sai ƴan luwaɗi a lahira, hatta mashayin giya da masu zina ba za a jibge su a dandaka su a yi musu mugunyar azaba ba irin yadda za a yi wa ƴan luwaɗi. Sai ya ce waqad ikhtalafa an-nasu, malamai mutane sun yi saɓani, hal huwa aghladu uqu hal huwa aghladu uqubatan min az-zina, an aka kama mutun yana luwadi, namiji yana zake wa namiji, shin uqubar da za a yi masa tafi ta zina ko kuma ta zina tafi tasa? Kun ga dai zinan aka samu mutun inda ya taba yin aure, me za a yi masa? A jefe shi ko? In kuma bai taba yin aure ba fa, a yi masa bulala 100 a kuma kore shi. Sai ya ce fa zahaba Abubakarin, maganganu uku ne, magana ta daya Abubakarin as-Siddiq Sayyidina Abubakar, da Ali ibn Abi Talib, da Khalid ibn Walid, da Abdullah ibn Zubair, da Abdullah ibn Abbas, da Imam Malik, shine ra'ayin Imam Malik, shine ra'ayin Ishaq ibn Rahuya, shine ruwayar Ahmad da tafi inganci a cikin ruwayoyin sa guda biyu, shine ra'ayin Imam Shafi'i da Shafi'i fi ahadi qawlaihi, akan cewa uqubar wanda aka kama yana zakewa namiji wato za a kashe shi nan take sawa'un ya taba yin aure ko bai taba yin aure ba. Amma Imam Shafi'i shi kuma a ɗaya daga cikin mazhabobin sa wanda shi ya fi fitowa fili kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa da Imam Ahmad arwayarsa ta biyu amma bata kai karfin ruwaya ta farko ba cewa a idan aka kama shi in ya taba yin aure a jefe shi in bai taba yin aure ba kuma a yi mabulala kaga kenan a wannan ya zama uqubar liwadi da take da uqubar zina. Sai kuma mazhaba ta uku ita ce mazhabar Abu Hanifa wanda ya gani in ma yana shirin yi ba zai ƙara yi ba an gane ko ya ci gaba da magana har yake cewa jumhur na wanda suka tafi akan cewa kawai kisa ne kaulan wahidan sune majority su suka fi yawa kuma an hakaito ijma'i na sahabbai ba mutum ɗaya ba ma cikin malamai suka ce kai kusan ma wannan shine ra'ayin duka ita ce matsalar da take kusa da kafirci daga kafirci sai isa kai da ayi luwadi da mutum gwanda aka kashe shi inji Ibn al-Qayyim yake cewa saboda a'adamu min masalati al-qatl kama sanubayyinuhu insha Allah yace sai malaman suka ce walam yabtalillahu bi hadhihi al-kabira uqubba za mu ji uqubar wajama alaihim anwa'an min al-uqubati min al-ihlaki sai Allah ya tattara musu bala'i da yawa na daya an kashe su kamar da aka kashe mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu ba dai kisa bane ba dai an kashe su to su ma wa qalbi diyarihim alaihim sannan su kadai ne aka daga duniyar su sai da aka yi ta can a watar waya ma har sai da mala'iku suka fara jiyo tasbihi har sai da mutanen suka fara mala'iku suka fara jiyo haushin karnukan su mala'ikun sama ta daya sannan aka juya kasar tasu duniyar tasu ja'alna 'aliyaha safilaha kasan ta ya koma samanta samanta kuma fa an dauke ran su kuma an juya kasar su gaba daya sannan kuma wal khasf bihim sannan aka kuma sa kasa ta tsage gaba daya da gidajen nasu da gonakin su da komai suka nitse a cikin ƙasa shi yasa ai yanzu ba a ganin garin sai dai a huce a ga inda garin ya taba zama sannan abu na hudu kuma Allah ya dinga yi musu ruwan duwatsu inci irin nasu wallahi shi ma sai an masa shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya mutu yana aikata aikin mutanen annabi Lutu to inda za a je a tona kabarinsa za a ga an dauke shi an kai shi an hada shi da wayancan mutane kuma duk abin da ya faru a kansa sai ya faru a kansu kamar mata annabi Lutin Allah ya ce innahu musibaha ma asabahum ai ita ma tunda tana cikin su ita ta daure wa aikin gindi ne amma ita ba ta yi tunda ai ba a rawaito cewa matan suna madugo ba ba a san madugo ba sai daga baya to sannan kuma wa tumisa wa tamasa ayunahum sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe musu idanuwansu wa azabahum Allah ya azabtar da su waj'al azabahum mustamirran kuma har yanzu suna nan ana yi musu azaba ba hutu azabar su tana ci gaba fanakala bihim nakalan Allah ya musu bankashi irin bankashi na musamman lam yunakilhu bi ummatin siwahum ba a taba yi wata al'umma bankashi irin su ba irin yadda aka yi musu ba وذلك لعظم مفسده هذه الجريمه التي تكاد الارض تميد من جوانبها اذا عملت عليها wanda wannan aikin kasa tana kusa ta yi girgiza idan taga ana yin wannan aikin akanta wata harbul malaikatu ila aqtar as-samawati wal ard idha shahaduha in malaiku suka ga ana yin wannan aikin tashi suke su girka da gudu su yi sama khashyata nuzul al'azab ala ahliha saboda tsoron kar azaba ta kara sauka akan mutanen da suke aikata wannan abun fa yusibahum ma'ahum dan kar azabar ta je ta hada da su wata ujjul ardu ila rabbiha kasa tana karaji tana ihu tana kuka zuwa ga ubangijinta wata kadul jibalu tazulu an amakiniya kirsiyar je duwatsu su kauce su bar inda suke to anan sanan ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rama ya ci gaba da bayani a cikin abin da zan nakalto muku yace wa qad sabata an khalid ibn al-walid ya tabbata daga khalid ibn walid Allah ya kara yadda a gare cewa duruwan da yaje ya samu wasu mutane suna aikata wannan aikin ya an kama wani mutum yunkafu kama tunkahul mar'a ana amfani da shi kamar yadda ake amfani da mace to a lokacin sai Khalid da ya kama shi ɗan hizban Khalid suka kama shi to to ba a taba gani ba sai aka rubuta wasiƙa aka aike wa da sai na da aka yi wa sayyidina Abubakar tunda wannan nazila ce wata musiba ce da ta sauka sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda a gare shi sai ya tara sahabbai manya-manyan ministocinsa sai ya ce to ga abin da ya faru sai wannan ce din ina ganin kaza ni ina ganin kaza to a cikin su wanda maganarsa tafi tsauri shine sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda a gare shi masu fushi da fushin Allah ke Allah ya kare yadda a gare shi sayyidina Aliyu sai yake cewa ni ina ganin wannan abin da ya aika mutumin nan yake aikatawa wani abu ne da wata al'umma ta aikata shi da Allah ya mata abin da bai wa kowa ba dan haka su ma waɗannan ai musu abin da ba ai wa kowa ba dan haka ne ina ganin fatawar da ya kamata a yi shine a kona su da wuta to sayyidina Abubakar da sahabbai da suka ji wannan maganar sai suka yi ijma'i consensus kenan akan cewa aje a kona su sai na Abubakar ya rubuta takarda ce a kona su ana kaiwa Khalid to da ba ya shan ruwa ga giwa bare ta yi azumi take Khalid ya cika umarnin sayyidina Abubakar Allah ya kare da gashi aka kona su to malamai sun yi sabani akan bayan jumhur sun tafi sun ittifaki akan cewa a kashe su sai suka yi sabani akan to wani irin kisa za a yi musu to shine kaulin farko kuma shi kauli ne mai karfi shine kaulin sayyidina Abubakar da sayyidina Aliyu kuma shine fatawar da sayyidina Abubakar ya aiki da ita akan cewa a kona su kauli na biyu kuma an ce a abinda za a yi a wurgo su daga inda ya fi ko ina nisa su fado kamar yadda aka yi mutanen Annabi Lutu aka kai su sama aka dawo da su kasa sadaka wannan yana daya daga cikin ma aqwal na malikiya dan haka ko rago ne aka kama rago yana barbarar rago dan uwansa to wasu daga cikin malaman fiqh sun ce haramun ne ma a ci shi wajibi ne a je a samu dutse a jefo shi ayyana yadda ya kamata a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi Abdullahi dan Abbas wanda hadisi ne da yake rawahu ashabu sunan wa rawahu ibn hibban al-bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut idan ku kawo mutun yana yin irin aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi akasha wanda yayi din da wanda aka yi da shi saboda haka hukuncin su shine a kashe su ya kuma tabbata cewa yana cewa la'anallahu man amila 'amala qaumi lut wanda duk ya aikata aikin mutanen annabi lut Allah ya tsine masa la'anallahu man amila qaumi lut hasu uku to kuma bayan da za a yi manzo Allah sama ya tsine wa wanda suka yi irin wannan aikin zaman aiki to ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa lutan kuma ka basu sannan haƙiƙa annabi Lutu shi ma yana cikin annabawan wa inna Lutan haƙiƙa shi ma annabi Lutu laminal mursalin tabbata yana cikin annabawan Allah izna jainahu alahu ajma'ina sanda muka tsirar da shi tare da iyalin gidansa gabaki ɗayan su in banda matarsa wacce Allah subhanahu wataala yace innahu musibuha ma asabahum ita kadai ce Allah subhanahu wataala ya halakar da ita illa ajuzan sai wata matarsa tsohuwa fil ghadirina wacce ita tana cikin wa'anda aka barsu a cikin azaba an ce a wasu ruwayoyin na Isra'ila tana cewa hatta biyo su an taho da ita annabi Lutu bai san cewa ashe ha'intarsa take ba to kawai daga baya sai ta ta zame sai ta gudu. To lokacin da za a halakar da su kuma Allah ya turo mala'iku ne, an ce da mala'ika Jibrilu da wasu daga cikin mala'iku su uku suka zo gidan Annabi Ibrahim. Suna zuwa gidan Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim faragha ila ahlihi sai ya ce ina zuwa. Haka irin dan ya fakaice kawai sai gashi bai san su ba, sai gashi ya zo musu daga sashen tanari na dan maraki ya aje musu. Falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum, da yaga ba sa cin abincin sai nakirahum, sai kasa gane su wayannan mutane ne wayannan. Ya zan kawo muku abincin da mutane suke so a garin mu, shi yasa ba a so a kawo maka abinci a matsayin bako ka kici. Wa awjasa minhum khifa, kawai sai fara firgita yace anya mutanen nan kuwa mutane ne na sosai. Qalu la takhaf, sai suka ce kakka ji tsoro, mu Allah ya aiko mu ne zuwa mutanen Annabi. To a lokacin matar Annabi Ibrahim din tana wajen, ko kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wata sura, mu za mu je ne mu halakar da mutanen wani gari shine garin Saddum, domin mutanen garin sun kasance azzalimai. To ita kuma matar tana tsaye, fasakkat wajahaha, ai ko sai ta bugi fuskar ta saboda jin dadi, tayi ayyiri tayi shewa, fadahikat tayi dariya, sai aka ce to ke ma zaki haifa da Isa, fa bashar rahab Ishaq, kuma wa min wara Ishaq Yaqub, ke ba albishirinki bayan an halakar da wayannan mutane, ke kuma za a yi miki bishara, an miki bishara da zaki haifa da Isa Ishaq, shi kuma zai haifi Yaqub. Shine tace a alidu ana ajuzun wa hadha ba ali sheikha, au yanzu na zan yi haihuwa kuma gashi na tsufa, kuma ga mijina shekara 90 da wani abu da tara. Sai tace a ta'ajabina min amrillah, ke ki zaki mamaki ne da lamarin Allah. To rahmar ubangiji da albarkoki na ubangiji, yawan alkhairai su tabbata a gare ku, ya ku ahlul bait, matan annabi Annabi Ibrahim. To Annabi Ibrahim sai ya ji tsoro, sai ce inna fi haluta, a garin fa akwai Annabi Lutu. Sai suka ce nahnu a'lamu biman fiha, ai mun fi ka sanin Lutun yana ciki, lanu najjiyannahu wa ahlahu, tabbas za mu tserar da shi da iyalansa gaba daya, sai matarsa ce kadai Allah subhanahu wataala ce ita tana cikin batattu. To kuma a wata sura ce Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa lokacin da suka falamma ja'at rusuluna Lutan, Annabi Lutu yana zaune a wata ruwaya ta Isra'iliyat, an ce kawai ƴaƴan Annabi Lutu guda biyu duk sun imani da shi mata, sun zo wajen gari sai suka ga baki, kyawawan baki waɗanda ba a saba ganin su ba a gari, sai suka tsorata. Me kuka zo yi nan? Suka ce mun zo yin wani abu. Suka ce to ku tsaya mu neman muku inda za ku sauka. So da dama ɗabi'ar garin suna yin fashi, in aka tare su za a yi musu fashi, wa taqfa'una sabila, sannan na biyu kuma suna yin fyaɗe, za su iya musu fyaɗe, saboda su sun zace mutane ne. Mala'ikun sun zo a sura ta mutum, saboda mala'ika ba zai taho a surarsa ta mala'ika mutum gama gari ya gan shi ba. Wala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da a ce a duniyan nan akwai mala'iku, yamshuna mutma'innin, a ce suna tafiya a nutse, idan lanazzalna minal sama'i malakan rasula, da sai mu saukar da mala'ika ya zama shi ne manzo. To amma ba zai yi ba, yau mai yawar mala'ikata labu shi rayu ba idan lilmujrimina wa yakuna hijran mahjura, ai haraman muharrama. To shi kenan, sai suka ce to zo ku zo. Sai ƴan matan nan a Isra'iliyat ne wannan, sai suka ja sai suka kai su wajen Annabi Lut. Annabi Lut yana ganin su si abihim, bai ji daɗin zuwan su ba, dalili saboda tsoron kar a far musu. Wadaqa bihim zar'an, yaji ba daɗi. To anan an ƙarasa, amma can a wata ayar an ce a labarin Isra'iliyat, ashe matar Annabi Lut ta gansu, ita kuma tana goyon bayan wannan bakin aikin da ake yi. Sai ta je ta kira musu cewa to fa mun yi baki ba, ai ban taɓa ganin kyawawan baki irin su ba, da haka ga nama, dawa ta yi nama. Kawai Annabi Lut bai aune ba, waja'a qaumuhu yuhra'una ilai, sai gashi cikin sauri wannan daga jin labari ka san mayu, idza qama dhakar amiyal basar, shikenan in sha'awa ta tashi fa ido rufewa yake, sai ga su sun gardayo suna zuwa. Allah ya ce dawa, wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at, dama mutane ne na banza. Annabi Lut abin tausayi yana cewa ku yi hakuri dan Allah, ha'ula'i banati matan garin mu ya'yana mata ga sunan hunna afharu lakum su suka fitsarki gare ku fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi ku ji tsoran Allah kakku kunyata ni a cikin baki na alaysa minkum rajulun rashid dan Allah yanzu ba a samu mutum mai hankali a cikin ku wanda zai taimake ni a samu bakin nan sun zo wuri na kuma za ku yi musu abin nan sai suka ce da annabi lutu sai su mutanen suka ce kai laqad alimta mala nasiba natika min haqqi mu ba mu da wata bukata a cikin ƴaƴan matanka wa innaka la ta'lamu ma nurid wannan shine wannan aqamma din nan ya sunan sa ash'af aqamma shine wata rana da yake mutumin shi kwadayeye ne ya shahara da kwadayi wata rana to ya damu Abdullahi Allah dan Umar bini ya zo wajen sai da Abdullahi dan Umar to wata rana sai Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi kamar dai ka san kai ma wata ran diddin kirki kaza ka ga yau baka so dole wani ya zo maka ko kawai sai Abdullahi dan Umar zai ci abinci za abin nan sai ya ce aje a rufe gida ai komai sai aka rufe gida shi kuma abamma yana zuwa ya leka gidan nan ya je a rufe ya buga kuma ya san dole akwai abinci a gida ya zagaya ta can shiru ya zagaya ta nan ya buga kofa ya kofa ba a bude ba dan an ce wa in kila la kumurji'u ajo kawai sai ya kama katanga zai haura ya shiga gidan sai sai na Abdullahi dan Umar ya ce ash'as ya haka kuma me kai ka san ina da ƴaƴa mata a gidan sai ce laqad alimta mala nasiba natika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nufi ka san ni ba ruwa na da basaka ni abinci ne ya kawo ni ce ni abinci ne ya kawo ni ni na faɗi sunan nasa daidai kuwa abamma astaghfirullah gashi shahararre ne amma kuma na sunan ya bace mai ina ji ash'as ne in kuma na manta sai a gafarce ni ina tuna sai na faɗa to shikenan sai suka ce la takhaf kakka damu suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya zamu halakar da su ne gaba daya kashe su zamu kakaf kai daga kai sai wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu tsirata dan haka ka fita kai da iyalinka a cikin dare kuma kan wanda ya waiwaya ku fita in banda matarka ita kuwa abinda zai same su zai same su kuma za a halakar da su da asuba zuwa gobe da asuba annabi lulu ya ce alaysa subhu bikari yanzu asuba tana kusa kusa ce ma'ana yanzu har sai an kai asuba to kaga dan adam kenan ko alaihi salam to wannan shine umarnin da Allah ya ba su to shine sai annabi lulu ya fita da wurwuri da shi da mutanansa to abangi sanu ta alake ta falamma ja amruna lokacin da lokaci umarnin namu yazo ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka maida kasan garin ya koma sama saman ya koma kasa wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil musawwamatan 'inda rabbik ay mamdud haka aka dinga ajere aka yi musu kacce kacce shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su da suna al-mu'tafikat ko al-mu'tafika Allah ya ce wal mu'tafikatu ahwa sannan garin al-mu'tafika su ma daga sama aka sulmiyo da su ko garin ya sulmiyo gaba daya faghashaha ma ghasha azabar da ta ishe ta iske musu ta iske musu ana da wannan lokaci ta to ita wannan mummuna bakat dabi'a na daya tana janyo mutum fushin Allah da mummunar azaba a lahira sa'an nan kuma bayan nan tana da wa'ansu abubuwa da yawa mugaye kazamai da suka shafi cututtuka wanda ina ganin babu lokacin da zamu takaice su amma zuwa goben Allah kai mu la Allah sai mu dan goya da dan takaitaccen bayani akan musibin da ita wannan mummunar dabi'a take wato take haifarwa dan dai Allah ya ce thumma dammarna al-akharina sannan daga baya muka zo muka darkake al-akharina wato raguwar mutanen waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka ƙaryata sakon da annabi lutu yazo da shi kuma suke aikata waɗannan mugunyar laifuffukan da Allah subhanahu wata'ala ya hana su zamu ja aya anan abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya karbi bukatunmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya zama gatanmu Allah ya sa wannan aiki da muke gabatarwa na ibadar azumi da kuma addu'o'i da muke da ragowar ibadu a cikin wannan wata na Ramadan da wannan majalisi da muke zama na zikiri na karanta ayoyin Allah ubangiji Allah ya sa mun dace mala'ikun da suke daukar sunayen bayin Allah ya sa su Allah ya enta mu daga ubangiji Allah ya tabbatar mana alkhairi a cikin al'amuran mu na rayuwar mu duniya da lahira Allah ya yi mana dukkan abin da yake damun mu na kunci Allah ubangiji ya iya mana dukkan abin da muka gaza Allah ya sa aljanna ita ce bakomar mu iyayenmu Allah ya saka musu alkhairi wanda suka rasu Allah ya jikansu ya gafarta musu Allah ya ba mu arziki da wamamme Allah ya raba mu da hassada da riya Allah ya raba mu da munafinci da munanan ayyuka Allah ya raba mu da talauci da cututtuka da dan kufurci wannan cuta ta coronavirus COVID-19 da take addabar duniya Allah ya yaye mana ita Allah ya sa yaye wata ya zama alkhairi gare mu Allah ya sa yaye wata ya zama alkhairi gare mu Allah wa'anda ake bi bashi Allah ka biya musu duk wanda ya sa wata bukata a cikin zuciyarsa ta Allah ya shiri bayan mu subhanakallahumma wa bihamdika nashkuru wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.